mai sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu. Yau kamar yadda muka alkawarta a makon jiya, za mu ci gaba da waiwaye akan wasu muhimman batutuwan da muka gabatar a cikin shirin na bara. Shekara ta 2020 shekara ce da ke cike da abubuwan al'ajabi a fannin yanayi, bisa la'akari da sauyin al'amura daga yadda aka saba zuwa wasu da ba a saba ba, wanda ya shafi fannoni daban-daban kamar noma, yanayin sanyi da zafi, ambaliyar ruwa, har ma ya zuwa batun tattalin arzikin ƙasa da cigaban al'umma. Mun kuma tattauna da masana domin fahimtar da mutane game da lamuran da kuma duba yiwuwar samun mafita ta hanyar jawo hankalin al'umma a game da abubuwan da suke aikatawa ko a'a. Dr. Kachalla Lawan Gabciya, shugaban hukumar yanayi ta Niger, ya yi bayani a game da irin ƙalubalen da ke gaban Afirka.
Iri-iri ne ga sunan a fasa tantancin yanayi in ɗauka kan wajen ganganin nunan afirin Nigeria da Niger. Muna da matsalar zama ruwan ya zo da ƙarfi zai zaizaye mu ƙasa, don ya zaizaye ƙasa magudayen ruwa na fitika a ɗauka ma a wajen kan harkar noman ma yadda ruwan ke kwasuwa.
A sakamakon sauyin yanayi da ake fuskanta a duniya wanda yake shafan yanayin saukan ruwan sama, Farfesa Sani Mashi, shugaban hukumar da ke kula da yanayi a Najeriya NIMET, ya yi bayanin dabarun da ya kamata manoma su kiyaye.
Akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi abinda ke nan, kaga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba, wanda idan manoma suka ɗauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi za su yi asara abinda za su shuka. Sannan na biyu abinda muka zo muka yi hasashe shi ne lokacin da za a fara yin ruwan da zai kawo shuka ɗin, sai cikin watan shida muke sa rai. Sannan hasashe na uku shi ne akwai wani abu da ake ce ma ɗan ƙaramin fari, shi ruwa ne an fara damina tafiya na tafiya sai kuma ruwa ya ɗauke, yakan yi kwana 10 zuwa sati 3. Shawarar mu anan shi ne farin nan tunda ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin, manoma a koyaushe gonarsa ta kasance cikin lema. Kuma yadda yanayi ya zo canza Najeriya, za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci, to wannan ruwan da za a samu da yawa shi ne zai sanya cewa ƙarye ma ƙasa yawa, ƙasa ba za ta iya shanye shi ba. Ruwa kuma in ƙasa ta kasa shanye shi dole ya ruga, idan ya ruga kuma shi ne sai ka ga ambaliya da ake fuskanta.
A baran dai, shirin yanayi ya yi duba a game da matsalar ambaliyar ruwa wanda masana suke danganta ta da ɗumamar yanayi. Amma baya ga haka, ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Dr. Muhammad Mahmud, ya shaida wasu abubuwa da ke taimakawa aukuwar ambaliya da ya kamata mutane su kiyaye.
Idan an ba mutane fulotin gina gida akan ce su haƙa lambatu, yana da muhimmanci domin in an yi ruwa ya bi wannan lambatu ya tafi, domin shi ruwa in baka ba shi hanya ba zai ba kanshi. To in ba a haƙa ba, ruwa in ya sauka duk inda ya samu zai bi. Sannan wani ɗabi'a da in ana ruwa inda ake da lambu sosai su sauri su ɗebo bola wai dan ruwa ya tafi da ita, wannan abu ne mummuna, yana haddasa cututtuka iri-iri, sannan yana daɗe magudanar ruwan yanda shi ma kanshi yakan kawo ambaliya.
A watan Yunin shekara ta 2020, kun karɓi baƙuncin Dr. Abubakar Mamman Munzo, masanin kimiyyar noma da yanayi daga Nijar, wanda ya yi tsokaci a game da matsalar farin ɗango da suka addabi yankin gabashin Afirka.
Lokacin nan ne farin nan ta shigo wajen, kenan da akwai ɗarɗar na me zai faru in dai mutane suka fara shibga abun ya hutu, kenan faran nan cinyewa za ta yi baki ɗin. Ana ta yaki da wannan farar ɗango don saboda a samu a rage shi. Farar ɗango yana da gurare nashi na zama a nan yankinmu na Afirka, abinda ake kira corn dole Africa, kamar abinda ya shahi wajen Somalia da Ethiopia da kuma Habasha, kuma abinda ya shahi Eritrea da wajen abin Sudan ɗin nan. To ta nan daman a gurin su ne na zama, duk farin nan a nan suke suna nan kowace shekara, sun yi ƙwai jira suke kawai a samu ruwa wanda zai ba su dama kyanan wannan ya kyankashe so su girma, kuma har su kai inda za su yi tashi a lokacin nan kuma su kada su yi wani waje ta dan saboda neman abinci. Hallo da akwai kaman kewayen kogin Chadi, shi ma wannan guri ne wanda yake tunful azali kowane lokaci da akwai kwayayensu. Akwai kuma abin da ya bangaren wajen Mali, isa ta Niger, daga Mali ta shigo Niger ta bankada kuma ta yi Nigeria inda za ta yi teku. To haka ne wannan harai ta yi wa a wajajen nan, sai a yi hatara.
mun je Kadawa, mun je Sigarin Babba da sauran gurare a jihar Kano, guraren da ake noman rani. Manoma sun yi asara sosai ba kadan ba. A dare daya idan wayannan kwarin suka farma gona, kafin ki ankara gaba daya sun cinye dukkan furen da yake kan gonar. Kuma an yi masana zai bincike yana da alaka da canjin yanayi da kuma yanayi da ake samu.
Noma ne ke daukar yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu. In shi da ja ya samu tangarda, in gani lallai yanzu kika ɗauka ne yasa sai gani samari sun san kenan, in kai ma ba ni amfani ga ka samu ba. Kuma shi ne ke gogo ma su ce su bar kasai kan tahiya wani Libya nan mu Nijar, kuma kan tahiya wani Algeria, wasu kuma sauran ƙasashe kan tahiya a garin Tura. To lallai yana samun matsaloli iri-iri wanda a ce sau samu ne sun samu sana'a.
Mai sauraro, a nan kuma za mu ja burki a cikin shirin namu na yau, sai dai kuma ba za mu gajiya ba wajen ci gaba da kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi yanayi a wannan sabuwar shekara ta 2021 da ikon Allah. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gabatar muku da shirye-shiryen yanayi da muhalli a shekara ta 2020, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Ma'assalam.